Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin na gari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran mai karantawa Jummai Ali. Barazanar matakan tsaro a duniya yana ɗaya daga cikin manyan batutuwan da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwarorin aikinsa na ƙasashe ƙungiyar masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 na taƙaice za su mai da hankali a kai a wajen taron kwanaki biyu da za su yi a Hiroshima a ƙasar Japan. Yau Lahadi, John Kerry ya isa Hiroshima bayan ziyarar da ya kai ƙasar Afghanistan. Shi ne sakataren harkokin wajen Amurka na farko da ya kai ziyara Hiroshima da aka yi kace-kace da shi lokacin da Amurka ta kai wa bannan hari da bom ɗin atom a kusa da ƙarshen yaƙin duniya na biyu. Manyan ƙasashe guda bakwai masu arzikin masana'antun sun haɗa da Birtaniya da Canada da Faransa da Jamus da Italiya da kuma ita Japan ɗin. Jim kaɗan bayan Mr. Kerry ya tashi ne daga birnin Kabul ɗin shaidun gani da ido a tsakiyar birnin suka ba da rahoton jin ƙarar fashewa ko kuma tashin aƙalla bom guda biyu. Hukumomi sun ce har yanzu suna aikin tantance fashewar kuma ba su ba da rahoton ko wani ya jikata ba. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana nuna damuwa ainihin akan ƙuraajin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar Sudan a wannan makon domin tantance makomar siyasar yankin Darfur da yaƙi ya ɗaiɗaita. An buƙaci yin zaɓen na 11 zuwa ranar 13 ga wannan wata da muke ciki daga jibi talata kenan domin tantance au a haɗa jihohin yankin guda biyar ko kuma a wannan buƙata 'yan tawaye sun daɗe suna nema domin samun ƙarin 'yancin cin gashin kai daga gwamnatin Sudan. Sanarwar da Amurka ta gabatar a jiya Asabar na cewa idan aka gudanar da zaben bisa ƙa'idodi ko kuma sharuɗa da yanayin da ake ciki yanzu, ba za a ɗauki zaben a zaman ra'ayin da jama'a suke son bayyanawa ba, wanda hakan zai dagula shirin samun zaman lafiya a yankin. Masu nazarin harkokin yankin sun ce tana yiwuwa sakamakon ƙuri'a ya amince da tsarin jihohi biyar da ake amfani da shi yanzu. Wasu masu caccaka wannan tsarin kuma suna ganin yin hakan zai ƙara baiwa gwamnatin Sudan ɗin ƙarin iko a kan yankin da ya ɓalle. Jiya Asabar, loyan gwamnatin Belgium ya ce Mohamed Abrini, mutumin da ake zarge da hannu a hare-haren da aka kai birnin Paris na ƙasar Faransa, ya faɗa wa masu bincike cewa shi ne mutumin da aka gani a hoton bidiyo sanye da hula samfurin malafa yana raka masu harin ƙunar baƙin wake a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar 22 ga watan Maris. 'Yan sandan ƙasar Belgium sun kama mutane biyar a sumaman da suka kai a ranar Juma'a, ciki har da shi Mohamed Arbini ɗan shekara 31 ɗan ƙasar Belgium wanda ɗan asalin ƙasar Morocco ne da aka danganta da mummunan harin ƙunar baƙin wake a Brussels a watan jiya da ya kashe mutane 32 da kuma raunana wasu da dama. Tun da farko a jiya Asabar, hukumomin Belgium sun tabbatar da kama mutum na 6 dangane da hare-haren da aka kai birnin Brussels ba tare da ba da wani ƙarin haske ba. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shaidun gani da ido da jami'ai sun ce wasu 'yan ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia wadda take da alaƙa da ƙungiyar Al-Qaida guda biyu jiya Asabar aka kashe su ta hanyar harbe su a saboda an same su da laifin kashe wata 'yar jarida a wani harin da aka ɓoye bam cikin motar ta a bara. Jiya Asabar da safe aka harbe Hassan Nur Ali ɗan shekara 37 da Abdulrasaq Muhammad Baru ɗan shekara 28 a birnin Mogadishu bayan wata kotun soja ta yanke musu hukuncin kisa. Dukkan mazan da aka kashe an same su da laifin kashe ɗan jarida mai suna Hindiya Haj Muhammad lokacin da aka ɓoye bam cikin motarta. Hinda ɗan jarida ce da take wa gidan rediyo Mogadishu da talabijin aiki. An kashe ta ne a lokacin da aka ɓoye bam ƙarƙashin kujerar motarta a kan hanyarta ta zuwa gida daga jama'a. Ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa, Doctors Without Borders da Turanci ko kuma MSF a taƙaice, ta ba da sanarwa ƙaddamar da wani yunƙurin yin allurar rigakafin kwalera mafi girma da aka taɓa gani a Lusaka, babban birnin ƙasar Zambia. Ƙungiyar da ake cewa MSF a taƙaice tana aiki ƙud da ƙud da ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Zambia da kuma ƙungiyar lafiya ta duniya. Kuma za a yi wa fiye da yara 570,000 allurar rigakafin kwalera cikin makonni biyu. Burin yin wannan aiki shine domin daƙile annobar cutar da ya bulla a watan Fabrairu a unguwannin da suke da cinkoson mutane fiye da kima a birnin Lusaka. Ƙungiyar MSF ta ce zuwa ranar 7 ga wannan wata na Afrilu an ba da rahoton cewa mutane 664 ne suka kamu da kwalera. Kuma ta kashe mutane 12, fiye da mutane miliyan 2 ne ke zaune a wasu unguwannin birnin Lusaka da ke da cinkoson mutane fiye da kima. Senata Bernie Sanders, ɗan takarar shugaba na jam'iyyar Democrat a nan Amurka, ya lashe zaben tsaye da ɗan takara a jihar Wyoming da kashe 56 daga cikin 100, ya doke tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. A jihar Colorado kuma, inda aka yi zaben tsaye da 'yan takara na 'yan jam'iyyar Republican, Senator Ted Cruz daga mazaɓar Texas shine ya lashe zaben, ya samu yawancin wakilai 37 a ranar Juma'a da daddare. Zaben tsaye da ɗan takara na gaba da za a yi ne a New York a ranar 19 ga wannan wata na Afrilu idan Allah ya kai mu, inda tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wadda ta taɓa wakiltar jihar a Majalisar Dattijan Amurka, ita ke gaban Senator Sanders da farin jini, duk da cewa shi a jihar New York ɗin aka haife shi. Ta ɓangaren jam'iyyar Republican kuma, Donald Trump ke kan gaba da rata sosai da yake New York ɗin jiha ce, to amma duk da yawan wakilan da yake da shi, tilas ya samu kusan kashi 90 daga cikin 100 na sauran wakilan da suka rage kafin ya samu jam'iyyarsa ta Republican ta tsaye da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben da za a yi a watan Nuwamba idan Allah ya kai mu.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Jama'a masu assalamu alaikum, da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Bauchi ta kuduri aniyar tallafa a ilimin ɗiyama ta musamman ganin musibar ƴan bindiga da ta halaka mazaje masu yawa waɗanda suka bar mata da yara babu masu kulawa da su. Gwamnan jihar Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ne ya bayyana haka lokacin da yake tattauna da Ibrahim Alfahmed a nan birnin Washington DC.
To hakikanin gaskiya muna da shirye-shirye na musamman don agazawa mata da matasa musamman a jihar Bauchi. Ba don kuma ba saboda 'yan masifin da aka samu baya daga waɗansu jihohi da ke makwabtaka da jihar Bauchi da kuma wannan masifa ta Boko Haram da ta shafi mafi yawan jihohin arewa maso gabacin Najeriya. Wannan ya haifar da iyayenmu mata da dama da suka rasa mazajensu kuma suna ɗauke da nauyin tarbiyya wa 'ya'yansu. To akwai shiri na musamman saboda agazawa ire-iren waɗannan mata ɗin da kuma matasa, ba don komai ba saboda a ba su daman iya riƙe kansu da kuma tallafa wa 'ya'yansu.
Batun tsarin ilimin da ake gudanar da shi a yanzu, akwai wasu abin nan wato alƙaluma da suka nuna cewa koyarwa watakila a cikin harshen da yara suka fi sani zai iya taimaka wajen haɓaka iliminsu. Akwai wani abu da kuke yi ne domin rungumar irin wannan tsari ta yadda yaro in ya fara koyo har sai an tabbatar da cewa ya samu ginshiki sosai za a rika koyon da shi a cikin harshensa?
Hakika wannan yana ɗaya daga cikin manufofin wannan gwamnati mai ci, saboda muna sane da cewa a tarihi a ƙasar arewacin Najeriya in an fara kai yaro makaranta da harshen da yake ya sani ya iya ake fara koya masa, sai yayi kaman shekara uku, bayan shekara uku ne za a fara koya mishi Turanci. A tarihance ba daɗewa bane bayan Najeriya ta samu mulkin kai aka canza wannan shiri, aka koma shirin da ake kira Straight for English, wato a soma koya yaro Turanci kai tsaye ba tare da ya fahimci menene ba. To lalle muna da nufin mu sake bita wa wannan tsari, saboda ganin matsalolin da ke addabar ilimi, musamman ilimin makarantun primary zuwa makarantun secondary na farko, wato junior secondary school.
Gwamnatin Amurka ta ba da jihar Bauchi tallafi na kuɗi don bunƙasa ilimi. Kamar wasu irin abubuwa ne kuke da wannan kuɗi?
To da farko dai wannan kuɗi za a yi amfani da shi wajen inganta hanyoyin da ake gudanar da harkar ilimi a jihar Bauchi. Wato a Turanci abin da ake kira capacity building a ma'aikatar ilimi na jihar Bauchi. Bayan haka za a yi amfani da wannan tallafi wajen wani shiri na musamman na agazawa 'yan asalin jihar Bauchi daga ƙauyuka, musamman waɗanda Allah bai huwace musu abin hannunsu ba. Akwai wani shiri da ake kira a Turanci conditional cash transfer, wanda shi wannan shiri ana zaɓo gidajen da suka fi talauci a ƙauyuka a faɗin jihar Bauchi, wanda ana farawa da tallafa musu da ba su ₦5,000 kowane wata. Wannan amfaninsa shi ne saboda ya ƙara musu ƙaimi wajen tura daga cikin wannan asusun. Shi asusun na Amerika zai shigo, mu kuma jihar Bauchi ma za mu saka namu kasan, sai a tara shuri guda da sai a amfani da shi wajen wannan shiri. To ana yin sa ne musamman saboda a ƙara musu ƙaimi wajen tura ƴaƴansu zuwa makarantu, musamman ƴaƴansu mata, da kuma kai ƴaƴansu asibitoci, wanda za ka tadda cewa saboda talauci akwai mutanen da kotun ƙara asibiti ba sa yi, saboda kawai watakila ɗan tazarar da ke tsakanin ƙauyensu da inda asibitin yake ba za su iya tashi su biya ɗan kuɗin da za su hau babur su tafi wannan wurin ba. To da wannan irin tallafi yakan ƙara musu ƙaimi don su yi ire-iren waɗannan.
Akwai wani irin tsari na agaji da ake amfani da shi a dacen baya, inda kamar su waɗannan ƙasashe da suka ci gaba da suke son tallafawa sukan tura kamar malamai da kuma ƙwararru domin su rika koyarwa da kuma horas da malamanmu da makamantansu. Babu irin wannan tsari ne yanzu da kuke da shi cikin irin wannan ɓangare na agaji?
To hakika a yanzu babu wannan tsari na musamman, amma kamar yadda na faɗa da farko, amfanin wannan shiri tun farin farko shine na horar da su masu hannu da shuni wajen gudanar da harkokin ilimi, cikinsu har da malaman makaranta, saboda su koyi hanyoyi na zamani na gudanar da harkar ilimi ɗin da kuma koyarwa.
Barista Muhammad yana daga cikin tawagarar shugaba Buhari a ziyarar da ya kawo nan Amurka a baya-bayan nan. A nasa guduma wajen haɓaka ilimin yara tun suna ƙanana, shugaban jami'ar jihar Taraba Farfesa Sani Haya ya bayyana buƙatar a soma kula da basirar yara tun suna ƙanana, kamar da yadda ake a ƙasashe da suka ci gaba. Farfesa Haya ya ce saboda haka ne ma jami'ar jihar Taraban ta fara ɗaukar wasu matakai wajen inganta ilimi da ɗalibai suke samu daga jami'ar, maimakon su dakaci aiki daga hannun gwamnati su kasance masu dogaro da kansu. Ga rahoton da Lawal Sani Kona ya aiko mana.
Yaro yana tashi ne tun daga ƙasa, ana koya mishi abu kadan 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 har je ya kare secondary school ya shiga university. Yana university na ana koya masa practical a irin abinda yafi korewa. A nan ne za tura shi a ƙara haɓaka mashi. Ba irin namu a nan tun yaro yana ƙarami sai baba ko mama ta nema masa sana'a da zai yi. Bata bar shi ta ga inda ya sa gaba ba, ta inda yafi korewa ba. To amma a can ba a haka. Wato in ka kai yaron ka makaranta tun daga primary, malamai suna kula da shi, suna ga inda yafi hazaka, da nan ne za su dinga tura shi, haka za a raba shi, ana masa interview, ana encouraging nashi, haka za ka ga abin nan. Kuma har a tara waɗanda suka fi hazaka a wuri ɗaya, a tara su wuri ɗaya, inganta su, a samu a taltale su, a rereye su, a samu wanda yafi, haka ake yi har a samu innovation, a samu invention.
Professor Sani Yahaya ya ce tuni jami'arsa ta fara koya wa ɗalibai ayyukan hannu, inda ya ce hakan abu ne da ke yaye wa ƙasa masifu da suka jibanci rashin aikin yi ga matasa.
Mu a university muna samun damuwa. Damuwa shi ne ga yara muna ta yayewa daga university da degree. Kuma su kuma sai su fita su je su tsaya suna jiran wai gwamnati ta ba su aiki. Halin da ake ciki yanzu ba wai karatun nan kana yin shi don kawai gwamnati ba ne. Kana yi ne don ka ƙara wa kanka inganci, ka ƙara wa ƙasanka inganci, kuma kai ma ka zama employer. Mun duba menene dalili haka yake faruwa. Muka dubi yanayin da muka samu kanmu a ciki, muka ji to mu ƙara inganta koya wa yara abinda za su dogaro da kansu. Kamar irin entrepreneurship and poverty alleviation. Muka nema, muka zauna, muka bisar da kaside-kaside, muka je muka aika wa National University Commission, muka ce muna son ta bamu dama, muna son mu fara yaye yara a degree na entrepreneurship and poverty alleviation. Allah ya taimake mu, suka yarda mana. Kuma MDG ta ƙara bamu ƙarfin gwiwa. Akwai skill acquisition na state na Taraba, wanda aka duba aka ce to ai huwa, tunda jami'a State University na Taraba tana ba da gudunmawa sosai bisa ayyuka aikace-aikacen da ta sa gaba. Me yasa ba za mu ba ta wannan center ba? Aka ba mu center din da kayan da yake ciki, da gine-ginen da yake ciki. Mu kuma yanzu har mun yi jab mun tashi, muna training din yara bisa wannan aƙida. Yanzu haka mun yi training yara wajen 157 a sana'o'i daban-daban, wanda zai inganta su, wanda zai ƙara musu martaba, wanda zai ba su dogaro da kai.
Masana harkokin ilmi na ganin kamata wannan tsohuwar al'ada ta horar da ɗaliban jami'o'i sanin abin da ke rubuce a littattafai kadai abu ne da ya kamata a daina shi, in har ana son matasa su haifar wa kansu aikin yi, wadda a ra'ayinsu mataki ne da ka iya rage masifu da ke dangane da rashin aikin yin matasa a ƙasa. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Masana sun yi nunin cewa lalaci da kasala suna iya kasancewa daga cikin dalilai da suka kawo koma baya wajen koyon karatu da rubutu, ganin yadda wasu kayan zamani kamar fina-finai da sauransu suka taimaka wajen wannan lamari. Wannan inji masana suna daga cikin dalilai da suka sa koyon karatu tsakanin yara ya samu koma baya. Wakilin sashen Hausa Zaharuddin Salihun Tuwa ya aiko mana da wannan rahoto.
Akwai hanyoyi da dama ta yadda za a iya koya ma yaro karatu, ta hanyar fara nuna mashi bakaƙen karatu da yadda zai karanta su, da kuma hanyar koya mashi yadda zai hada bakaƙe zuwa jumla. Ko shakka babu, yin haka zai sa yaro ya fara sanin inda aka dosa. A saboda haka ne domin jin ko kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu, shi yasa na tattauna da wasu ɗalibai daga ɗaya daga cikin makarantun almajirai da gwamnatin tarayya ta gina a garin Puntuwa.
Ya sunanka?
Nawa ne?
Aji nawa kake?
Class 5.
Zaka iya karanta mu wannan?
Eh, zan iya.
To karanta mu.
The decimal is a number that is written with a decimal point and it.
Me ka fahimta ka karanta yanzu?
Shi decimal wani dugo ne na number wanda ake rubuta.
Sunana Umar Ahmad.
Ka iya karanta Hausa?
Eh, na iya.
Kamar yaya?
Kamar wajen wannan in aka dauko wannan misali a aka hada ta da bu shine zai bada abu, ko kuma dauko ta a hada ta da la sannan a hada da tu zai ba da talatu to zaka yi karanta mun
wannan harufa
eh
an karanta mun
a e o u e ba bi bo bube cha chi cho chuche ma ni mo mumi
onni kanis
aje nawa kike
primary 5
ga littafi na ba zaki yi karanta mun shi a harshen turanci to bismillah
energy is the ability to do work or is the capacity to do work in screen work is defined technically as the movement of the matter from one point to another
akwai wani kira da ke shiga sauran yan uwanki mata matsinki na yadda take aji biyar a makarantar primary zaki ga mata ba san zuwa makaranta
to shi dai ilimi mutum in bai neme shi ba tun yana yaro dan ya girma baya da halin da zai ce zai neme shi ko ya ce zai neme shi ba zai zauna ba kamar yadda yake da dama tun yana yaro dan kamar yanzu mace in bata nemi ilimi ba ta je misali ta yi aure yayanta za su kawo mata homework su ce ta yi musu to in ta yi ilimi tun a yanzu za ta iya ba su koya musu su je su kai to idan bata yi ilimin ba sai dai ta ce su bari baban su ya dawo in shi ma yayi ilimin
sunana Mustafa Kabir
zaka yi karanta wannan shedarar da aka rubuta to karanta mu
well educated children are great asset to the society let us build a powerful Katsina state of the future by ensuring qualitative education of our children and youth
malaman ku suna koyar da ku ko to ya dangantaka ku take da malaman ku wajen koyewa idan baka gane abu kana tambaye su suna gaya maka
in suka koya mana darasi in ba mu gane wani ba muka tambaye su suna ƙara
fai a sunan malamai
Maryam Aminu
aje nawa Maryam
primary 5
kin iya kidaya da harshen Hausa to yi mun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
to zaki iya karanta mun kidaya da harshen Turanci to karanta mun
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 plus 5 no one answer equals to 6 3 plus 6
no one answer
equals to
9 9 plus 10 no one answer
equals to 19
daya atara da goma no one answer
11 11
to idan aka ce an tara 2 da 4 no answer nawa zaki samu
6
Alhaji Isa Yusuf Fultuwa shine shugaban makarantar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayya dake dai ya ce a da mutane suna karanta littattafai kamar irin su magana jari Iliya dan mai karfi da dai makamantan su sabanin yanzu yadda aka maida waɗannan littattafai zuwa fina-finai shi yasa mutane zaka ga suke da kiyoyin karatu
daga in ka lura a da zaka ga mutane na karanta jari ce Iliya dan mai karfi da sauran irin waɗannan abubuwa to yanzu ci gaban zamani ya zo da shi an kawo maka shi a ɗakin ka ga bidiyo nan wurin ga satellite nan da sauran su to maimakon ka karanta wannan labarin a cikin takarda to wannan shi ne ya jaza a karatu ya ci baya ta kamar misali akwai 3 hours a da syllabus wato abinda ake kira shi manhajar koyarwa na makaranta ai a da in ka lura 3 hours ake da su shine reading writing da arithmetic kaga kunne wannan rubutu karatu da lissafi wannan shine syllabus din a da amma a yanzu za ka ga yaro daya ya huskanci darussa kamar 12 zuwa 10
wannan ya jaza matsala ke wajen karatu koyon karatu da rubutu kenan
a'a shi wannan shi abambancin da zaka ji ai wa'in suna cewa a da mutane sun kware wajen rubutu sun kware wurin karatu
mafi yawan yara musamman namu na karkara zaka ga dai shi dai rubutun nan da karatun nan yana yi musu wuya akwai wasu dabaru da zaka iya gaya mana ta yadda za a iya dawo da wacce martaba a rinka koyon wannan karatu da rubutu
eh akwai abin da ake kiran shi abin da zai kara mutum kwarin gwiwa tun ana so yayi karatu a makaranta sai an kawo library sai an kawo littattafai da tebura wanda suke za a iya zama a karatun da shelf irin kantocin da ba a sa akwai malaman makaranta wanda suke koyarwa har za su bada aikin da sai an je wannan library da ya zanto kuma akwai kwararrun librarians wanda su duk littafin da kake so za su koya ma yaro ga inda za ka je shelf din da za ka dauki littafi ka za ka karanta
Malam Abdulrahman Jibrin shine shugaban wannan makaranta ta almajirai ta gwamnatin tarayya da ke a garin Funtuwa ya yi kira ga gwamnati da ta taimaka masu da malamai waɗanda za su koyar da almajiran karatun zamani.
Kwarai muna da bukata a tallafa mana da malamai musamman dai su muna da bukata a ce ga malamai wanda suke famuna zaman su kenan karantawa a wannan guri wannan zai sa a aje musu ajiyayyen lokaci da lokaci yayi an san za su zo. Sabanin yanzu waɗanda ke yi duk yan alfarma ne muke nema dama waɗanda muke da hannu akan su ɗalibanmu ne to su kuma sai zo suna taimaka makannansu a cikin wannan makaranta don karantar da su ilimin zamani.
Zaruddin Sanufin Tuwa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A kokarin ganin an samu mafita dangane da harkar ilimi, wasu masanan kuma suna bayyana ra'ayi kan yadda za a samu ci gaban. Cikin waɗanda Maryam Ato Muhammad ta zanta da su har da Malam Sani Harisu Kiyawa daga Katsina.
Ilimi ba na mutum ɗaya bane, ba kuma na gwamnati bane kawai. Ilimi na du stakeholders ne, iyaye, shugabannin ƙasa, sarakuna da ita kanta gwamnati da malaman da su kansu yara. Su ya kamata kowa ya zo, haka private sectors, kowa ya zo a haɗa hannu a zauna a yi tunanin yadda za a mai da ilimi ci gaba. Domin ilimin Najeriya in ke comparing in 40 years back, abin maimakon a ce standard ɗin, maimakon a ce yana gaba, gaskiya standard ɗin yana ƙasa ne.
Shi ma Malam Umaru Muhammad Yabo daga Sokoto shi ma ya kada baki yana mai cewa
akwai ci gaba bisa ga yanayi da kuma irin gudunmuwar da ake samu ga al'umma da kuma ita gwamnati kansa ta wajen inganta shi sha'ani da kansa, domin malamai ke san sha'ani na karanta suwa sha'ani wanda ke da buƙatar horaswa akai-akai. Alhaƙiƙa kowace shekara gwamnati takan yi ƙoƙari wajen ba da horo ga malamai. Ko shekara ta gabata mun ba wajen malami 150,000 horaswa game da sha'ani na dabarun aiki, wanda muka ce ma teacher cluster school model. Ma'antar da su ne a ƙananan hukumominsu mallami hasin-hasin, aka ba su horo bisa ga ingancin karatu, yadda za su inganta aikinsu wajen koyar da malamai yara a cikin makarantunansu. Issue na methodology ba shi ɗaya kaɗai ba, bancin methodology akwai issue na rikon kifin awali da dama duk abin da shafi sha'ani na cigaban karatu a makarantun ne. Yes.
Wani
ga gaskiya akwai improvement ƙwarar gaske, saboda ke zan dama shi sha'ani na ilimi abu ne wanda ke kullum yake yi ana samun ci gaba bisa ga old tradition da aka sani na koyarwa da sabbin matakai na koyarwa da ake samu yau da gobe. Domin a da ba kulsa yake yi ba, za ka ga cewa malami za a kira shi ta birnin jiha a horar da shi, amma yanzu a makarantun ninku nan za a santa a gaci malamai a wannan makaranta, nan za a ce ku koyar da ku, sannan ku za ku koyar su da kanku, malami zai dubi ku ya ga areas da kuke da weakness, shin cikin aikin karatu su ina da yake da matsala, waɗannan abubuwan su za a cinta a sake koyar da ku akan su. Za a kowane malami za a kawo shi ya sa ya yi tsarin aiki ne bisa ga abin da yake warsuwa, a ba shi dama ya kantar da yara, shin shi ya kantar da yara ana dubin areas inda yake da weaknesses, to wannan areas din su ne ake kokari a yi developing kuma a inganta sha'anin koyarwa nasu, a koya musu lasu satin sai kuma su sake dawa su yi wannan abin gradually wajen sati 11. Wannan shine ake yi.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Masu haro da wannan rahoton, Allah ya kawo ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Ibrahim Alfa Ahmed da sauran wakilanmu da kuka ji da kuma Cuba Hero Dodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahabu Imam Ali Zan Dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Karkare ga takaitattun labaran duniya.
Barazanar matakan tsaro a duniya yana ɗaya daga cikin manyan batutuwa da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwarorin aikinsa na ƙungiya masu arzikin masana'antu da ake cewa G7 a takaice za su mai da hankali a kai a wajen taron kwanaki biyu da za su yi a Hiroshima, ƙasar Japan. Yau Lahadi, John Kerry ya isa Hiroshima bayan ziyarar da ya kai ƙasar Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka tana nuna damuwa ainihin akan ƙurajin ra'ayi mai muhimmanci da za a yi a ƙasar Sudan a wannan makon domin tantance makomar siyasar yankin Darfur da yaƙi ya daidaita. Jiya Asabar, lauyan gwamnatin Belgium ya ce Muhammad Arbini, mutumin da ake zargi da hannu a hare-haren da aka kai birnin Paris na ƙasar Faransa, ya faɗawa masu bincike cewa shi ne mutumin da aka gani a hoton bidiyo sanye da hula samfurin malafa yana raka masu harin ƙunar baƙin wake a filin saukar jiragen saman birnin Brussels a ranar 22 ga watan Maris.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.